Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fadi a wani taron manema labarai na gidan talabijin jiya Asabar cewa kisan gillar da sojin Isra'ila suka yi wa mutanen Isra'ila uku da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a ya karye zuciyarsa, kuma ya karye zuciyar al'ummar kasar baki daya. Netanyahu ya kira yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a matsayin wani yaki na wanzuwa wanda dole ne a gwabza har sai an samu nasara duk da matsin lamba da tsadar rayuwa. Ya kuma kara da cewa Gaza za ta kasance karkashin ikon tsaron Isra'ila. Wani babban jami'in Hamas, Osama Hamdan, ya ce ba za a sake sakin mutanen da aka garkuwa da su ba har sai an kawo ƙarshen yakin. Kuma Isra'ila ta amince da sharuɗan kungiyar na yin musayar fursunoni. Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta taɓa amincewa da irin wannan bukatun ba. A ɗaya bangaren kuma, gidan talabijin na Al Jazeera na shirya wani korafin shari'a da zai mika wa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC kan abin da ta kira kisan gillar da aka yi wa ɗaya daga cikin masu ɗaukar hotonta a Gaza. Mai ɗaukar hoton Sam Abu Daka ya mutu ne a harin da jirgin sama mara matuƙi ya kai a ranar Juma'a lokacin da yake bayar da rahoto kan harin bam da aka kai a wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka ga 'yan gudun hijira a kudancin zirin Gaza. A cewar kafar labaran kasar Qatar, Al Jazeera ta ce jiragen yakin Isra'ila sun harba makamai masu linzami kan makarantar da ta yi sanadin jikkatar mutane da dama a Abu Daka. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tabbatar da cikakken bayanin lamarin. A cikin wata sanarwa da Al Jazeera ta fitar, ta ce cibiyoyin sadarwa sun kafa wata kungiyar aiki ta haɗin gwiwa wadda ta haɗa kungiyar lauyoyinta na ƙasa da ƙasa da ƙwararrun masana harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa, waɗanda za su haɗa kai don fara aiwatar da tsarin tattara cikakken bayani don miƙa wa mai gabatar da ƙara na kotun, in ji Al Jazeera cikin wata sanarwa da ta fitar. Dakarun kungiyar sa kai ta Sudan Rapid Support Force sun gwabza da sojoji a wajen birnin Wad Madani da ke tsakiyar kasar a jiya Asabar, inda suka kai wani hari da ya buɗe wani sabon babi a yakin da aka kwashe watanni takwas ana gwabzawa tare da tilasta dubban mutane tserewa daga mahallansu. Dubban mutane waɗanda yawancin suka fake a birnin daga tashin hankalin da aka yi a babban birnin kasar Khartoum, ana iya ganin suna tattara kayansu suna tafiya da kafa a wani faifan bidiyo da aka yaɗa shafukan sada zumunta. Yaƙin ya biyo mu zuwa Madani, don haka ina neman motar bus domin ni da iyalaina mu gudu. Ahmed Sali, mai shekaru 45, shida kamfanin dillancin labarai na Reuters ta wayar tarho. Sojojin Sudan da ke riƙe da birnin tun bayan barkewar rikicin sun kaddamar da harhara ta sama kan dakarun RSF da ke gabashin birnin, babban birnin jihar Gezira, a lokacin da suke ƙoƙarin daƙil harin da aka fara tun ranar Juma'a.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Wannan shiri zai tattaki zuwa kasar Niger a jihar Maradi, inda abokin aiki na Mansur Sani zai ja ragamar shirin. Ku biyo mu.
Masu saurare, barka da warhaka. Mansur Sani ne ke sallama a cikin shiri na zauren VOA. A wannan karan shirin na zauren BOA zai mayar da akalarsa a maraɗin jamhuriyar Niger, wanda zai mayar da hankali game da halin da 'yan ƙasar Niger suka samu kansu a ciki biyo bayan takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO ta ƙaƙabawa ƙasar bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. A kwana a tashi kusan watanni huɗu kenan da 'yan ƙasar na Niger ke cikin wani mawuyacin hali sakamakon wannan takunkumi na ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO, wanda ya kawo babban koma baya a fannin tattalin arziki a jamhuriyar Niger, inda yanzu haka dubin dubatar motocin da kun kayayyakin kasar ne ke iyakokin kasashen mambobin ECOWAS da suka kasa shigowa a kasar ta Niger sakamakon wannan takunkumin. Haka zalika a nan gidan ma Niger yanzu haka kayayyakin masarufi da dama ne farashin sai ya tashi gwauran zabo, musamman shinkafa, masara da sauran kayayyakin masarufi. Ƙungiyar ta ECOWAS ta bayyana cewa ta ɗauki wannan matakan ne akan jamhuriyar ta Niger domin tilastawa sojojin da suka kwaci mulki na ganin sun gaggauta mayarwa da gwamnatin da suka hambari ta Muhammad Bazoum, batun da sojojin suka yi watsi da shi. Domin tattaunawa kan wannan al'amari, yanzu haka zauren na BOA na tare da bangarori daban-daban, kama daga bangaren 'yan kasuwa da ma masu fafutukar kare haƙƙin mabukata maza da mata, inda kowane bangare cikin su zai gabatar da kansa. Bari mu fara da malamin farko.
Ni ne dan ban Allah da ake ce ma Abdu Danneto na ƙungiyar Warhulla wadda ta kodaye kuma da raskoni.
To masha Allah, sai malami na gaba.
Ni ana ce mini Lawali Bube, shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyi na Warhulla da ake ce ma Rotab jihar Maradi.
Masha Allah, sai kuma malami na gaba.
Ni ana ce mini Alhaji Kananatu mai sai da kayan yara na Maradi, ƴan kasuwa tsoho Sabon Gari.
Mataimakin?
Mataimakin president na kananan ƴan kasuwa kuma ƴan kasuwa tsoho.
Masha Allah, sai kuma.
Sunana Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar Maradi, wanda aka yi sani da suna president na kasuwar mata ko kuma delegi ko kuma wakilin ƴan kasuwa na kasuwar mata.
Sama da mutum bakwai ko shida muka gayyata a cikin wannan ɗaki na zauren BOA, yanzu haka muna tare da mutane guda hudu, muna tsumin jiran waɗanda muka gayyata ɗin saboda halin yau da gobe ko kuma halin kai da kawo idan sun samu za ku shi muryoyinsu a nan gaba a cikin wannan shiri. Bari in fara da waɗanda ayar take a hannunsa tana gasa musu kamar yadda muke iya ganowa kafin mu dawo wannan ɓangare. Ashiru na kasuwar mata Sonita, a takaice daga lokacin da aka yi wannan juyin mulki ya zuwa yanzu, menene ya canza bayan ƙaƙaba wannan takunkumi musamman ma a yankinka na kasuwar mata Sonita?
Duk da dai an ce an gabatar da sunana ƙari Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar, shugaba na kasuwar mata. Lalle Malam Mansur, a gaskiya daga juyin mulki zuwa yanzu mun fuskanci wasu ababuwa wanda a ilmance sai mu ce iftila'i, wanda ake ce ma jarabawa, wanda duk idan Allah ya kawo abu to abin da ya kamata kai matsayin ka na musulmi ka dauka jarabawa ce daga wa daga Allah. Saboda Allah shike da ikon ya jarabta ka ya saka cikin jin daɗi ko kuma ya saka cikin tsanani. To mu kananan ƴan kasuwa, a gaskiya daga ranar da aka yi juyin mulki zuwa yanzu nan da nake maka wannan magana a wannan zaure na BOA murya Amurka, to a gaskiya ƙananan ƴan kasuwa dai suna cikin wani irin tsanani wanda za na iya ce maka kusan ba a ma taɓa sanin irin shi ba, ba a ma taɓa fuskantar shi ba.
Wani irin tsanani?
Tsanani wanda ƙananan ƴan kasuwa suke fuskanta.
Rashin kaya ko rashin kasuwa?
Wallahi ba hirar rashin kaya ba. Lalle kaya ana samun su iya gwalgwadon samu. Amma ni ba nan ne matsalar ba. Matsala mu gare mu ƙananan ƴan kasuwa. Baka da misali dauki manyan ƴan kasuwa, babban ɗan kasuwa na damar da zai yi ya oda kuma ta shigo ta hanyar da kayan shi za su iya shigowa. Misali a yanzu, duk da a yanzu haka ma akwai manyan ƴan kasuwar da suna da motoci suna can bakin boda ta Benin wanda kusan dubabe ne motocin, kaga su ma nan sun samu dai tasu. To amma mu ni a nan, misali idan ka dauki inda muke bayanin nan jihar Maradi, muna iyaka da mashigi na Najeriya, koda me ake ce mai koda katanga ƙarye akai, to sai waɗannan ƙananan ƴan kasuwa tunda ba za a ba su ci ba za a ba su sha ba, wajibin su ne sai sun hita ne sannan su nemo abin da za su sha. To dole sai sun hita. To ai rayo bode ba nan ne matsalar shi ba, in sake maimaita maka. Idan an ce an rayo bode ECOWAS ta rayo bode, to mun yarda da tarihi Abuja mun san da muka shiga wata kasa ita wannan kasa tarihi Abuja da irin ababuwan da muka gani na wulakanci na cin huska na ruku na kamu na kama kaya na dukkan wani abu wanda muka samu ba mu ma maganin shi wannan
dole sai kun yi
dole sai mun yi to mi zamu ci ko sata ko yanta da kake so mu zama to inda ba ta eh to ai shi din ne inda ba yanta da kake so mu zama ba dole ne inda muka san cewa ita ce hanya mafi sauki duk tsananin ta mu bi amma ni duk wannan tsananin mun yarda da shi saboda ba mu da mahita to ba shine ba idan muka shigo cikin kasan mu muka kurdo muka kurdo muka shigo
muka biyo ta sa ta
muka biyo ta barauniya hanya muka biyo ta korama muka biyo ta hanya da dakkar muka shigo da daddare cikin shubukoki cikin lakat kai baban da sai wanda ya gani to bayan duk wannan sai mun shigo cikin kasakka wadda a halin yanzu kasar nan tana bukatar taimakon kowane dan kasa irin tsananin da muke haduwa da shi na bisa hanya wanda idan ka sawo dan abinka karamin dan kasuwa yana da bukatar yaje da jakkashi 200 ko 300 ko 400 kai wani ma 500 ya sawo dan abin da zai zo kafin sati ya koma abin da zai ci da iyalin shi dan me dan wannan tansayin ta rage mai ta rishi amma wallahi summa tallahi idan ka taho da abin da aka saba sai ka sha azaba ko kuma a ansha wayannan kayan hannu da hannu ba a'a sai mun auna maka su gaza ba a anshe su wayannan kudin da ka so wayannan kayan ba su iya sayan an sakon san maka su ga su wayannan ma'aikatan idan wannan abin ya ci gaba wallahi tallahi za mu shiga wani hali ne wanda sai dai abin da Allah yi kuma muna addu'a Allah ya sauki
madalla mun gode mu je ga malami na gaba ya sake gabatar da kanshi sannan kuma yayi bayani
eh sunana Alai Kananatu mai kayan yara
Alhaji
Kananatu ya kasuwa tsofa saban gari
masha Allah to Alhaji Kananatu ya yani zaka kwatanta matsalolin da aka samu ko kuma canjin da aka samu daga lokacin da aka fara wannan takunkumi kasar Niger da tsakai a ciki
sanin kowa ne duk wanda ke kasuwanci jihar Maradi karamin dan kasuwa bin ce ma babba ba maganar takunkumi ba wai yanzu ba yake cikin ta dama ya jima cikin ta
tun
kamin juyin mulki ita jihar Maradi bangaren kasuwanci cikin takunkumi take
to wani irin takunkumi ne
wannan madalla lokacin zakar Umaru an tsabare he boda Buhari yace ya rehe boda ta tsakanin mu da su ka gane ko daga sama ba wani wanda yazo yayi magana boda da aka rehe nan Maradi ke cikin wannan takunkumin na rehe wannan boda an yi kwana biyu can ana ta taya cewa ke an rehe boda tsakanin Maradi da Kacina an rehe boda tsakanin Maradi da Kacina kwaram sai yan Kacina suka wuta waga suka zo wurin zakar Umaru a wannan lokacin zakar Umaru abin da yayi gaskiya ni da in ma ci haki na jihar Maradi na yi mashi suna zuwa suka mai tambaya irin ta wannan tamarinin wazo za a ci wai yana da labarin rehe boda wagga da aka yi shi kuma yace bai da labari rehe boda aka yi yace bai da labari to kaga wannan abin da yayi mun ji dadin shi duk wanda ke kasuwanci Maradi in dai karamin dan kasuwa ne ba wai kudeta ba ba wani juyin mulki ba daman cikin takunkumi yake
amma takunkumin bai
karfafa dan kasuwar da ka gani Maradi nan Maradi dan kararami daman sai ya auna ya ci ko ma wane ne in dai dan karami ne sai ya auno ya ci ba wai sai da wani kudeta ta zo ba kuma tsanani ne na shugabannin mu duk tsananin da ka gana cikin Niger to na Maradi ya hawa
me yasa
madalla saboda mu na Maradi ba mu da wani wanda za ya tashi yayi magana kai tsaye akan karamin dan kasuwa
yanzu ku da aka zaba a bangaren wakilcin kasuwannin ku kun san abin da ake ciki wace irin muhanga kuke gani wanda za a bi a yata daga cikin wannan maci da aka tunta na cikin takunkumi
kawai addu'a dama dan Maradi ya saba da maci kuma musamman ma kuma dai nan jihar Maradi ya saba da maci dan ingama kuma addu'a dama ita ce ake ci ka gane ko
mu shiga malama ta gaba zan dawo malama ga yamma masu sauraron muryar Amurka sunanki
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Amina mai saida kaya kasuwar mata.
Hajiya Amina, daga lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yanzu, wani irin hali kasuwar ku take ciki?
Gaskiya mu kasuwar mu tun kan ayi juyin mulki tana cikin matsala amma yanzu ta ƙara yin matsala.
Za a iya cewa ana kukan targade ne sai ga kariya.
Wallahi haka ne ana kukan targade kariya ta shigo. Saboda yanzu dai in ka heta ka te ka bar garin nan. Kata ya Kano na dai tallar rai ne muke hita kai ta kashe Kano cikin tallar rai akwai da za mu ci a gate din barayya kahu mu dawo muna haduwa gaba cikin gate din bare muke tahi muna addu'o'i
matsalar tsaro na tada hankali
babu tsaro Nigeria mu taho nan mu ce muna so mu shigo Niger kuma sai kin sawo kayanki ki zo ki zanna ke da barayu uwa ku dai barawu ma ya hiki matsayi kina dauke da dukiyarki amma ta he kike kina haduwa gaba daga iko yaga abin da kika dauko wulakanci ya hatu to aka macin mutuncin muke nan beye ba sai a tausaya mu bayan Allah talakan Niger shin da mi zai
mata ba sardan ragawa
shin da masara zai ji talakan Niger ko da shinkafa ko da ruwa ko ko da tarbiyya yaya ta makaranta zamu ji kasuwa an zo da ta ta kule yanzu da muke kasuwa ba dan riba muke yin ta ba wallahi bawan Allah
anti nira ta
za a je a sawo kaya Nigeria kil za a zo a ci dala 20 30
bisa ga abin nira ta hawa
wallahi ba wani motsi larura kawai ta rayuwa sai hakuri ka zo ka ci dala 20 30 sai iko ya kama kayanka tirmi 100 na roba an ga TC sai ya tsaye ce maka sai ka bani jakka 100 daga kanan jakka 100 zai taso ko da 30 da 40 nan kuma an kama an ce sai ka bara 100 yaya za ka yi an tausaya ma talakan Nijar kuma mu ma ta rauni gare mu jarin nan wani ma wallahi sai ya je ya ranga mu na wani yake zawa ya kasuwa wani ba nashi bane wani dangi suka tausaya mai wani dan uwa ya tausaya mai
ba ku tunanin hasa bin hanya tana
ya za mu mu hasa amma ka hasa mi za mu ci da diyan mu diyan mu sata muke so shiga si kenan dole mu diyar za mu tallara mu mai ta muna haduwa gaba mu je mu so kuma hakura mu shigo amma mu dai muna roko ga shugabannin mu suwa Allah suwa Annabi su tausaya ma talakan Nijar su tausaya ma talaka su tausaya ma da mu da mazaje duka su tausaya mu saboda neman abinci wa sai an tausaya
shikenan mu je ga malama ta gaba gabatar da sunanki ga masu sauraron murya Amurka
assalamu alaikum ni ce Hadiza Masaudu garin Jibiya tudun takari
to
muna shugowa da yan kayayyakin mu yan dinke muna saida ma a ƙauyawa masu shugowa su ma masu dan sauki suna
tun daga Najeriya kuke shugowa ne kuna cin kasuwa
tun daga Najeriya
wata irin alaka ta kasuwanci ke akwai tsakanin matan Jibiya da nanan Maradi
to
ta kasuwanci
akwai alaka sosai
mai kyau
mai kyau su suje su sawo mu ma mu zo mu sawo mu zo mu kawo masu suje su saro kuma su zo nan su sara wanda yake iya zuwa can ya je ya saro wanda bai iya zuwa ya zo nan ya sayi mai jin tsoron hanya nan saboda yanzu hanya ta riga ta
lalace wannan takunkumi bai sa kuku bar shigowa Niger ba
to wallahi haka nan dai muke daurewa muna shigowa saboda in ka zauna gida mi za kai ga yara daya kai 10 kowane bani bani ko da mijinka kan ini ina da miji amma ya shiga ya je ya dawo baka samu naira 1000 ba naira 1000 mi za ta yi maka naira 1000 ba ta yi ma komi rayuwar nan ne daga ruwa sai ice ta yi tsaye to abincin da za su ci fa dole ke mace ki tausaya wa yaranki saboda yara ne kawai muke wannan shiga da hice muna saida rayuwar mu kawai muna daurewa muna zuwa muna shigowa ba dan wai rayuwa na so bane kawai kake wannan shige da hicen ka je Kano cikin hadari ka dawo cikin hadari wallahi bawon Allah ran nan da muka je Kano muka dawo karhe 10 muka zo kanki a motar mu kuma ta samu matsala aka tsaya aka yi gyara kawai muka yi tawakkali da Allah muka taho muka biyo hanyar nan ta katsina muka zo mu aikatan nan na rantse da Allah suka tsaida mu akwai wurin da sai da suka ce sai an ba su 8000 dole muna so su sake mu kaddare ya karai maka basu get ba a san ma iyaka ba
yawan get ya yawa
in maka shigo kuma mu masu kaya gare mu ne direbobi suke an sa kudi suna badawa saboda in suka biye mi za su samu mi za su kai gidansu kaga babu abin da za su kaiwa dole ne a bada in aka yo dare dama ma'aikaci sun hita kura mu saboda mu san ga mata ne rauni gare mu kuma ma sai mai cikakken imani da tawakkali zai biyo hanyar nan ta katsina dare yayi yawanci sai su ce a sarke su amma mu gaskiya muna kokari muna wucewa mu taho wurin yaran mu saboda in muka taho jibe ya babu wani tsaro babu wani komi in muka bar yaran mu muka kwana wani wuri sai muga kuma mu ba mu da kwanci a hankali muna tunanan kuma ɗiyan mu ka a ce dare yayi wani abu ya zo ya same su dole ne muke tahowa kawai mu zo wurin yaran mu mu zo wurin su mu kwanta ran nan karhe 2 muka shigo Jibiya saboda tsananan tsaidawan ma'aikata kuma duk inda aka ba su abu wallahi babu godiya ga rayuwar su sai su rena su tsaida mu dole muna so mu za mu iba kuɗi mu ba direba mu ce ba su mu wuce kuma ka zo kayan ba a wani sayan wani daraja ko wani mutunci TC sai ka sawo tilmin TC bai wuce ka ci dala 30 ba ka azari ba da yawa ka ci dala 50
wahala ta yi
yawa in ka zo nan dan Isa kudi in ka zo burgal kudi su za ka bada karshen ta a sabke ma kayan ma ai maka tarar da kaje kamar
matsalolin sun karu ne bayan takunkumi ya shiga koko
ne matsaloli gaskiya yanzu sun karu
yadda shirin zai dakata kenan a yau ku kasance tare da mu makon gobe inda za ku ji ci gaban shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagorance shirin sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
da sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni inda kamar yadda kuka sani muna tattako zuwa ga bayin Allah wanda suka bar garuruwa da kasashe domin neman halali su a yau muna unguwar Ikudu a nan yawunde babban birnin Kamaru inda zamu tattauna da wannan bawan Allah to malam assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to koya sunan malam
eh da farko ni sunana Jamal Abdulrahman Nana
Jamal Abdulrahman
Nana eh
Nana to malam Jamal Abdulrahman da Jamal Abdulrahman kai mutumin ina
eh da farko ni mutumin Ghana ne a Ghana kuma shi unguwa wanda ake kira Ababu
Ababu
wanda yake da ya san Ghana ya ji Ababu a kuma shi ya san Ababu
to shi kuma ka tsinci kanka ga ka anan Kamaru ya akai ka kasance ga kanan dai nan Kamaru
eh da farko ina yi ma Allah godiya ne kamun wannan lokacin har muka haɗu da kai kake ni wannan tambayoyi shi yawon duniya dalili ne ke kawo yawon duniya to ni shin ce kadara ne wanda Allah ya zanzu yawon duniya domin da nake yaro ban taba tuna zan fita hanje yawon nema ba tunda gidare na tashi ba abin da aka rasa to da Allah ya kadara yau na zo Kamaru yau ina da shekara kusan 32 kenan na wannan kasa kuma nan nayi aure na aiki yana kuma ina zama arziki da jama'an dugari don haka ina godiya ga Allah
mai kudaitar da kai da zuwa Kamaru tunda an san akwai kasashe da yawa da a fadin duniya a nahiyar Afirka musamman wanda idan ka tashi daga Ghana kana iya zuwa na
eh malam Bashir abinda zan yi gaya ma shine da farko na fara ce ma kaddara ne
haka
don da na taso kamin zo Kamaru na zauna Nigeria
na
ni koyi dinki wanda ke kira Sipani wanda ke kira a Kamaru broderi na iya bayan na iya rayuwa da irin na yarantaka muna ganin yanwa na tafiya ne shawon zuwa na shigo maro daga maro kuma Allah ya dalili na zo nan yawunde
to anan Kamaru musamman anan yawunde wace sana'a malam Jamal
eh to da farko dai duk wanda ya san Jamal ya san ni madinki ne ni ina dinki ina brodery a kwanakin ba yau kusan shekara kusan 15 kenan shekara 15 da na koma sana'an sai da mototi
to wato yanzu sana'a biyu kenan kake da
shi in Allah ya su ya yarda
eh
tunda ka san shanin dinki baya tafiya kamar yanda da aka saba
haka
to ka san rayuwa kuma yau da kullum kowa na neman inda dukkan asiri zai zo ina yawan samun command wanda ake kira da faransa ina tafiya su kutunu Nigeria ina saya mu mutane mototi wani lokacin ni ma ina sayan nawa
to yanzu a sana'ar dinki ya kake ka samu ka fitta kanka ciki
eh to yanzu ai na ga ma malam cewa yanzu sana'ar dinki baya tafiya sosai
eh tailori sun yi yawa
da haka
eh
a wani lokacin muna sai da kekuna ina ce zaka gani in ka zo haka kayan dinki zaka kekuna muna yi amma baya tafiya ba na bada karfi kamar da na ba sana'ar mota kan
a sana'ar mota yanzu kaman ya kuke tafiyar da wannan abin
eh sha'anin mota abu ne mai sauki ka san mota kowane mota da irin farashin da yake tafiya sannan mota na danganta da ane shekara don ya danganta da abin da mutum ya bukata akan muke tafiya da shi
yanzu aikin yin babu wasu irin kalubale da akan samu a ciki ka san kace kana kuna tashi ko daga Kamaru ku je Kotonu da makamantan su ku sayo mota kike
ce kalubalen da ake samu akan shahanin sana'ar sai da mota idan mutum ya je su mota yana zuwa bibiya duwani da wanda ake kira duty to nan yana yin samu matsala amma cikin hukuncin Allah wanda yake ma'aikatan Kamaru in ka bi ka'ida ba za ka yi samun matsala ba duk wanda ka ji ya ce ya shiga ko ya shiga ya dangana da wani harka mummunan aiki nan ne zai samu matsala amma in dai ka ce ka dangana ta hanyar gaskiya za ka biya duwani ta wuce Allah sai ya daba matsala
haka ne to wasu irin kwastomomi kuke da shi a wannan sana'a ka san ai sungullar mota fa ba abin talaka bane
ba eh to gaskiya sungullolin da muke da shi customer da muke da shi akwai musulmai a kwana na kuma shi anne idan yazo zai baka command baya tantancewa in yaji kai musulmi ne in yayi ba da kai so da yawa customers da suke zuwa waje na turo min su wake za ce ku je anguwa kaza akwai yaro mai suna kaza Jamal ku je ku ganshi mutane suna yin su bani kudi miliyan 15-20 in je Kotonu su musu mota
ba tare da ka san su ba
wallahi ban taba sanin su wani ma ban taba sanin shi
wannan me yake nuna wato rikon alkawari da
amana kenan wannan alkawari ne da yadda da muke da mutane
hakan ne to wasu irin motoci kamar tana haka kafi saya da yake ka san anan Kamaru bi yanda aka yi dai aka samu abin da ya shafa ko matsalar hanya ko matsalar man fetur da shauran su to yawanci mutane za ka suna neman dai motocin da ba sa shan mai yawa
eh to ka san dama mutum idan ya zo bukatun mota sai ya manta mota tana shan mai sai ya ce a yana son mota a dai mil disi ko a dai mil disi ko dai mil kens shi dama yana son babban abu ya sai ya hau idan mutum na da wadata zai sai mota baya bukatun maganan mai don ya wuce wannan lokacin wasu kuma suka saya motocin suna kokawa amma da yawancin mutane wannan kasar sun fi son Toyota abin da ya danganta Toyota sun fi so ya kama wani mara daban ne mutane na ganin cewa ai ba ainihin makanikan da suka bayyace yaran wayannan motocin
a mota daya kuna iya samun kamar riban nawa na saboda so
abin da zan ga ma Malam Bashir shi abin kasuwa abin sirri ne kuma ana sallah don lada ne wani motan kana saya ka zo baka samu abin da kake bukata ba kai dai ka biya ma customer bukatar sa wani motan kuma in ka zo ba za ka sa abin ce fa ne ba shi yasa muke godiya ma Allah yawa muna godiya kan haka
to Malam Jamal a nan Kamaru gidan kan kake da shi ne ko haya kake
eh lalle kai babban tambaya gaskiya ne ina Kamaru ka san dama ba yanda za a haifi mutum yau ya so mu tafiya yau dole sai ya rafe sannan ya tafiya cikin hukuncin Allah da haya nake to amma alhamdulillah muna ganin askin Allah yadda ginin ma ba zai gagare mu ba tunda muna da wannan tunanin kwance mun kama wannan hanya
kuma cikin wannan sana'a ana samu a biya hakkin masu gidajen hayar da shauransu ba
tare da Allah sai ya yarda muna zaune lafiya da matanmu da yayanmu kuma wani matsalan aya dai bai taba samu ruwa Allah da kuma Allah yadda ba za mu ga
su yayan su ma duk suna zuwa makarantu a nan Kamaru
eh yayana suna zuwa makarantu suna zuwa makaranta suna boko suna karatu Arabiya sannan a shekaran bara ma sun je Ghana to kusan shekara biyu kenan da uwan su suka yi kusan shekara daya babban dana ma Alhaji Abdulrahman yana Ghana amma kan nesa suna nan
alhamdulillah wannan labari mai kyau to daga karshe kafin mu rufe wannan shiri tun da ka san sana'ar ka kafi karfafa ta fannin wato sai da mota idan da wata shawara da zaka ba wa talaka kamar Bashir wace irin shawara zaka ba shi idan yazo neman mota
eh to Malam Bashir Allah alhamdulillah ina godiya ba zan ce kai talaka bane duk malukin da yazo neman mota duk malukin da yazo neman mota ya dalla ya dan taka wannan mu ne yake bukatun shi sanin in Allah ya da idan lokacin ya kai kana bukata an kazo za mu nuna mata an yanda zaka duka samu mota mai sauki
to mun gode da yawa malakin
mu godiya sosai
madalla
to abin da zan ce ina yi masaukin Hausawan yawun da godiya don wannan ba abin da zan yi fada kan shi wannan adali ne mutumin kirki sannan kuma ba zan manta da Baba Jika ba ina gode wa Baba Jika da yake shine ya dan da Malam Bashir to Malam Bashir kai kuma Allah saka da alheri
madalla
Allah saka ka figa haka
amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da Malam Jamal bayan ya gaya mana yadda sana'ar sa take tafiya da kuma yadda yake sarrafa duk ayyukan sa ya kuma yi mana addu'a gaba daya da ni da ku Allah ya taimaka, Allah ya saka mana gabaki ɗaya da alkhairi. Na ku Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru. Masu kallonmu da sauraro, kun ji yadda tattaunawar tamu ta kasance da Malam Jamal, wanda bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake gudanar da duk sauran al'amuransa a nan ƙasar Kamaru, ya mana addu'o'i akan Allah ya saka mana gabaki ɗaya da alheri. To da mu da ku da shi gabaki ɗaya, Allah ya karɓi wannan roƙo. Na ku Muhammad Bashir Ladan, sashen Hausa muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
Madalla, da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.